This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6025 da kuma 16. Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Far'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa. Ko kuma a saurare mu ko yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashin hausa.com. Masu sauraron mu, assalamu alaikum, marhaban lalle. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki. Muke fatan kuna lafiya a wannan hantsin. Bayan labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa. Amma da farko, ga cikakkun labaran duniyar.
Tare da sallama ga labaran mai karanto su Ladan Ibrahim Ayawa. Jiya ne aka fara zaben shugaban kasa a kasar Togo. Shugaban Faure Gnassingbé, shugaba mai ci yana sahun masu takara, wanda wannan shine karo na uku da zai tsaya takara, kuma hakan ne zai sa ya ci gaba da mulki, wanda ya karba daga shekara ta 2005 bayan rasuwar mahaifinsa Gnassingbé Eyadema da ya mulki kasar har na tsawon shekaru 38. Wannan ne zai sa zuri'ar gidansu su ci gaba da mulkin kasar in har an zabe shi, wato zai ci gaba da mulkin kasar har na shekaru 50 muddin aka sake zaben shi shugaba Faure. Ana sa ran abokin karawarsa na jami'ar adawa Jean Pierre, wanda ya kara da shi a zaben da ya gabata, ya zo na biyu a zagayen zaben na farko. Kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta soki lamirin gwamnatin kasar ta Togo na amfani da takurawa masu zanga-zanga. Yanzu haka dai ɗaruruwan masu sa ido ne suke kasar na Togo domin sa ido ga zaben, wanda mutane miliyan uku da rabi ne suka rijista, kuma ake sa ran su kaɗa ƙuri'arsu. Sojojin haɗin gwiwa na ci gaba da kaiwa ‘yan ƙungiyar ISIL hari tun daga ranar Juma'a har zuwa Asabar. Sojojin Iraki sun kai hari har sau 11, wanda ma'aikatar tsaron ƙasar ta ba da umarni a yi hakan ta amfani da jirgin nan da ake sarrafawa ba direba cikinsa ba, kamar yadda sojojin da Amurka ke jagoranci ke bayyanawa. Harin wanda aka kai shi kusa da Fuja, Mosul, Ramadi da Tal Afar ya yi wa ƙungiyar ta ISIL mummunan illa, domin ya lalata musu motoci da manya-manyan tankokinsu na yaƙi. A Siriya kuwa da Kobani, sojojin taron dangin sun kai hari har sau 4 ne da jirgin nan mara direba cikinsa. Shugaban rundunar sojar General Thomas ya ce tunda suka ci gaba da samun cikakken goyon bayan waɗanda suke aiki tare da su, ya ce nan ba da jimawa ba sai sun ga bayan waɗannan 'yan ta'addan. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Har yanzu tsugunna ba ta ƙare ba, da domin ku ɗaruruwan mutane ne suka ci gaba da zanga-zanga a yankin Baltimore da ke cikin jihar Maryland a nan Amurka. Masu zanga-zangan dai suna kuwa ne, suna a rufe shi, suna wannan zanga-zangan ce biyo bayan kashe wani ɗan taliki baƙar fata da ya mutu a hannun 'yan sanda bayan sun kama shi. Masu zanga-zangan dai sun yi cincirin doni a daidai inda 'yan sandan suka kama shi wannan ɗan taliki mai suna Freddy Gray a Baltimore a ranar 12 ga wannan watan da muke ciki, kuma bayan sati guda sai ya ce gagarin kunan sakamakon ciwon da ya ji a tsakar baya. Masu shirya wannan zanga-zangan sun ce sun yi haka ne domin haifar da cinkoson ababen hawa a Baltimore ɗin, domin a ƙara sanin yadda suke jin takaicin wannan lamari da ya faru. Mutane da yawa dai sun yi zanga-zanga tun ranar Asabar da aka bayyana mutuwar wannan ɗan talikin, amma na jiya ya fi na kowane da aka yi can baya. Yanzu dai an bayyana cewa gobe ne, idan Allah ya kai mu, za a rufe shi wannan ɗan talikin. Haka ita ma magajin garin na Baltimore Stephanie Rowling Blake ta fi sahun masu zanga-zangan, tana sai 'yan sanda sun amsa tambayoyi a kan me yasa ba su bi dokar tabbatar da wanda ake ɗauke da shi cikin mota ya ɗaura maɗaurin kujerar mota ba, wato seat belt da turance, kuma don me ba su ba shi taimakon likita ba lokacin da ya buƙaci hakan. Ministocin kuɗi na ƙungiyar tarayyar Turai sun ce zuƙi ta mallaki ne da ake cewa wai suna taro domin su fitar da ƙasar Girka daga cikin ƙungiyar tasu. Sai dai ƙungiyar ta ce tana fata wannan guzur tsoman zai sa ƙasar ta Greece ta aiwatar da tsarin tattalin arzikinta wanda zai sa ta biya bashin da aka bata domin fita daga ƙangin damuwa lokacin ta buƙaci ƙasashen su taimaka mata da haɗin gwiwar hukumar lamuni ta duniya. Shugaban ƙungiyar ministocin Joran Dislibelion ya ce yana fata za ta yi azama domin duba wannan batu da ƙungiyar ministocin su 19 suka tattauna a kai. duka ministocin dai sun gana ranar Juma'a da ta gabata inda suka cicci kasar ta Greece akan halin koko wanda take nunawa wajen aiwatar da wasu manufofin da suka dace domin cika alkawari kuma gashi lokaci na ƙara matsowa kasar dai ta ƙara zurma kasar sai ƙara zurma take cikin rashin kuɗi ha kuma bata da sauran kuɗin da aka bata na ceton wanda yana da wuya hakan ya sa ta iya biyan bashin da ake biyan ta Prime Minister Pakistan Nawaz Sharif yayi Allah wadare da bada umarni na a bincike game da harin da aka kai kuma aka kashe fitattun yar fafitukan nan Sabin Mahmud wanda aka yi a yankin birnin Karachi haka ma ofishin jakadancin Amurka da ke babban birnin kasar wato Islamabad ta yi turda wannan kashin gilla kuma ta aike da sakon ta'aziyya ga yan uwa da masoyan marigayen wasu mutane ne dai dauke da bindiga bisa babur suka bude wannan baiwar Allah ta ranar Juma'a da ta gabata awa daya bayan ta gama tattaunawa akan yawan ta da kayan baya da ake yi a cikin kasar musamman a yankin kudu maso gabancin lardin Baluchin yan sanda sun ce yankin yayi kaurin suna wajen ta da kayan baya a kasar na Pakistan sai dai kuma masu bincike basu bayyana abin da suka gano ba game da wannan kisan gillan amma abokanta sun bayyana cewa wannan kashi ne da aka shirya shi ita dai wannan baiwar Allah tana da gidan duba yanan gizo ne wato kafe a turance kuma maharan sun kai mata hari ne sa'in da take ita da mahaifiyarta suke kan hanyar komawa gida daga wannan shago nata ta rasu ko kafin a isa asibiti lokacin da likitoci suka ce an harbe ta har sau biyar ne ita ma mahaifiyarta an harbe ta kuma yanzu haka tana cikin mawuyacin hali a asibiti sama da mutane 1,000 ne da 300 suka mutu sakamakon girgizan kasar da ta faru a Nepal wanda shine irin sa mafi muni da aka taba samu a fiye da shekaru 80 da suka gabata haka kuma ana sa ran cewa adadin mutanen za su karu yanzu haka dai Amurka da wasu kasashen duniya sun aika da taimakon tawagan agajin gaggawa da za ta taimaka domin shawo da rage raddin wannan masifa Girgizan kasar na jiya Asabar wanda ya kai na ma'auni 7.8 ya lalata yankin arewa maso gabashin Alhandu wanda yake babban birni ne da ke cike da tarihi.
Labaran duniyar aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama ga Sahabu Imam Aliyu zai gabatar da shirin nagari na kowa.
Nagari na kowa.
Kun can baya mutane ba su sani ba ne duk abin da ya zaman to yau ilimi ne na zamani ya fito daga cikin addinin musulunci ne kada mutane su manta ko ta sanya adadi ne ko ta waƙe ko ta ilimin kimiyya ko ta mathematics ko kuma ta falsafa ko kuma ta kere-kere duka wannan abin kasashen turai na yau sun gaje shi ne daga addinin musulunci.
Farfesa Bube na Maiwa na jami'ar Anta Diop kenan dake Dakar, Senegal. Masu haro assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. An ji makaran za mu kawo muku bayanai da farfesan ya yi kan dangantakar malaman Islama da abin da ake kallo ko kira ilimin zamani. Amma da farko kamar yadda watakila ba za ku kasa ji ba ranar Talata ta makon jiya ce cikar kwanaki 100 da kama 'yan mata 'yan makaranta da ke garin Chibok cikin jihar Borno. Kamar kuma yadda watakila kuka saurara cikin wannan shiri a makon jiya yar gwagwarmaya a fannin ilimin mata Malala Yousafzai yar Pakistan da ke da zama a Ingila ta ziyarci Najeriya har ta gana da shugaban ƙasa Goodluck Ebele Jonathan kan wannan batu. To wakilin sashin Hausa Iliya Kure ya nemi jin ra'ayin wasu 'yan mata 'yan makaranta kan ilimin ɗiya mata.
Gaskiya ilimi yana da amfani a gurina saboda an ce idan aka ilimantar da mace kamar an ilimantar da ƙasa ne to kaga mace iliminta ko da bata fito ta yi alfahari da shi a waje ba za ta iya zaunawa domin ta tarbiyantar da 'ya'yanta a gida.
Sunana Fatima Ai Muhammad Menene muhimmancin ilimi a wurin ki kina ɗaya mace?
Gaskiya ilimi a wurina abu ne mai muhimmanci, saboda a yanzu yara da yawa ba su samu damar zuwa ilimi wannan karatu makaranta ba, amma kai da ka samu opportunity ya kamata ka yi amfani da ilimi, saboda yana da matukar muhimmanci, ko ba a nan ba ko a wani guri ka je dai ka dai san kana da ilimi, kuma babu wanda zai iya cin zarafinka kan abin da ka sani.
Ya zaki amfani da shi bayan kin ilmanta?
To gaskiya zai amfani da shi bai ma anan ba, har wani guri in naje zai amfana da shi wannan domin tarbiyyar da ƴaƴa da tarbiyyar da kannai da wasu dai mutane da daban, ba ma a wannan a Kaduna ba, ko a ina ma ka je ka san zaka iya tarbiyyar da ilimi ko a ina ka je.
Sunana Hajara Sulaiman. Gaskiya ilimi na da muhimmanci matukar gaske kuwa, saboda mata ana son su ilimi, saboda idan suka ilimi ko dan tarbiyantar da ƴaƴansu ma mata yana da kyau su ilimi, ko ba wai idan su ci gaba ba, amma da ilimi na da matukar muhimmanci ga ƴa mace.
To ke idan kin kare me kike so ki zama gaba?
Gaskiya ina da sha'awan zama nurse, saboda in taimaka ma ƴan uwana mata a asibitoci haka.
Gani yadda rashin tsaro yake a Najeriya, kamar yadda kuma ake kama ƴaƴa mata a makarantu, baki jin tsoro makarantu?
A'a, ko kadan wannan baya bani tsoro, saboda ina da sha'awan karatu a rayuwana, kuma hakan ba zai bani tsoro ba yasa in rinka jin darin zuwa makaranta ko ma in ce ba zan je ba.
Yanzu kuma sai Katsina, inda gwamnatin jihar ta kashe kimanin naira miliyan 10 wajen baiwa makarantun tsangaya mai tanda 45 littattafai da ta wallafa domin taimakawa yunkurin basu ilimin zamani da na Islama. Makarantun tsangaya 100 ne suka amfana da wannan shiri. Kamar dai yadda za ku yi cikin wannan rahoto da wakilin sashen Hausa Zaharaddin Sani Funtuwa ya aiko mana.
Alhaji Abubakar Yusuf Binda shine mai ba gwamnatin jihar Katsina shawara a fannin cigaban al'umma. Yayi bayanin yadda wannan tsari yake.
Fafani ta gwamnatin Dr. Ibrahim Shehu Shema ta kunshi ta zaɓi makarantu guda 100 na allo cikin jihar Katsina, wanda take kula da ciyar da su, tufatantar da su, ba su dukkan abubuwa na more rayuwa, kuma ana koya musu sana'o'i kamar guda 4. Domin a samu canji daga yadda aka dauke makarantun allo da, mutum zai tura ɗan shi makaranta bayan ya karatu abin da kawai zai kasance sai dai bara. Ko an baka ka tura ɗalibi ba ka ba shi abinci ba kai mai tanaji ba. Kuma da ya karatu tun da babu sana'a karshen abin bara. Da karshe ma zaka samu su ne ake samu irin suna shiga miyagun halaye. Sai ta gwamnatin ta Dr. Ibrahim Shehu Shema ta dauki makaranta guda 100 ta hada su wuri guda, tana ciyar da su, tana biyan malamai allowance, ana ba su abinci sau uku, ana koya musu wanki, kuma dinkin hula da saka da dinkin keke. Kammala mutu ya kammala, kuma a samu kan sana'a ba shi. Wannan da tafai aka sanya shi Sheikh Janbal Kala Rawi ya tattara shi, ya ba su rashi da ajami, ya kuma ba su rashi da Hausa da harshen Hausa, ga kuma lugashin Larabci. Kaga in baka iya wannan baka iya wannan baka wannan kai wannan guda ma kwafir guda 10,015 ne akai aka raba mu wannan makarantun allo guda 100 domin su duka karantawa suna karantar da mu wannan dalibai na makarantar nan. Sannan kuma kowace lokal gamman kuma za a dauki makaranta guda 7 kuma ba su wannan litafin. Sannan kuma za mu zaba daga irin kamar su Katsina, mu bata kaso mai tsoka, sannan Funtuwa, sannan Malumfashi, sannan Daura, sannan Mani, sannan Kankiya, sannan Malumfashi, kanana hukumomi da muka gado da kan to makasudin abin da kaji litafin ne gwamnati ta sanya ta jiya Katsina bayan da kiblace wayancan makarantu guda 100 ana koya musu karatun to shine kuma zaka ce kuma a dauko belle
amma muka takaita kudin littafin nan zasu kai nawa
ai su littafin wai ne wanda mai kofi guda 10,000 an yi su ne akan naira miliyan 7,500 shi ma wallafin haka ya kawo kuma haka aka biya shi naira miliyan 7,500 su ko wayannan kuma kananan nan su ma na 5,000 wayanda su kuma babu su ba fasar Hausa babu a jami ainihin lokaci kuma guda 5,000 da su kuma an yi su ne akan naira miliyan 1 kaga kun jumla kudin wajen naira miliyan 8,500 kenan wannan.
Ja Bakar Binda yayi bayanin cewa ana samun cigaba kwarai da gaske a wannan fanni na harkokin almajirai a jihar ta Katsina.
Akwai cigaba kwarai da gaske ko kai kanka zaka yi tabbatarwa, kuma mutane da yawa a kananan hukumomin su za su ga almajirai sun gaba ta barace. Ina doka bude wannan makarantar guda 100 yaran san daina bara. Dalilin ya tabbata maka abinci da suke ci kai din da mai tambaya ta ko ni da ke maka jawabin nan. Abinci da kike ci ne a gidana. Ana yi masa tuwo na masara da miyar kubewa ko miyar kuka asa nama, kuma ga koko da kofi da safe. Da rana kuma a yi masa shinkafa da wake ko shinkafa taliya tun daga man gyada ga duka aikin da za a dauha wa dan adam abinci saboda haka sun daina bara. Na biyu kuma mutum yana karatu kuma yana koyon sana'a, da ba ka san illa kai karatu da irin karatun da kai ba sana'a kin mene to kai karatun ga sana'a ana koya maka sannan ana ba an dauki dawo ne malamin ka saboda haka mun ga canji kwarai daga saboda kaga an kiyo da ceci ba ruwan shi da je bara sannan an kiyo da ceci ga sana'a kuma ana koya saboda haka akwai cigaba kwarai daga ci farko ga dai babu wannan bara saboda na biyu ga an koyi sana'a sannan ga makarantu a da makarantu mun alu'in ka je ai ka san ba ka shiga ma kwalkwata da tsutsa kin ga hankali gurin kazanta je kai dai dalibai ke kwana nan karatun allo yanzu ka wurin cutar zaka ji shi an sha riga kamshi ga dalilan kuma wucin da ba ta hayin fa ake mu saboda ka ci gaba da yadda ke tanin makarantar mu na zamani to haka in ka je makarantar mu na allo guda ɗarin can tuma ka cewa yanayin kiyaye lafiya su ita gwamnatin nan kuma ita ka cewar akwai batun kiyaye lafiya sai aka sai motoci ambulance aka ba da likitoci aka zuba magunguna suna zagayawa makarantun allon can ana auna lafiyar yara ana ba su magunguna duk yaran da ba shi lafiya auna shi a ba shi magani likita yaje diba ya gansu ya ga lafiyar su ya ga tsabtar su ta ambulance an sa manyan manyan guda uku masu dauke da AC wanda kowa fa maganin ba zai zahi ba zai kashe shi ba funtuwa shi ya funtuwa mai karama kuma 11 an sa musu an ba su mota guda shi ya karama mai karama kuma 11 an ba su mota guda shi ya daura mai karama kuma guda 12 an ba su mota guda da likitoci su zagaya da masu nasnar da masu guda malam Lawal Mani Gambara shine mai taimaka ma gwamnatin jihar Katsina a bangaren almajirai shi ma yayi nashi tsokacin kamar haka
Balak Alarawi ya rubuta fasara ce wurin fasara akwai Hausa ta Boko akwai Hausa ta Ajami bayan larucin da ke ciki to aka tsara kowace makaranta aka bata littattafai 25 domin su tallafa ma yara hikimar wannan shine ka san makarantun allo yawanci abinda suka iya dai shine alqur'ani to amma bisa ga tsari na integration da muke yi a makarantun allo kaga akwai buƙatar fadada ilimi sannan baya ga haka da kuma koya musu bakaken Hausa ta hanyar wannan ajami suna iya koyan ko bakaken Hausa misali in an ce wannan da bakin Hausa da ajami sun gane wannan to wannan din ma gashi na rubuce da bakaken Hausa wannan shine hikimar wannan makarantun nan guda 100 dukan su an ba su ma mai girma gona baya ga haka tunda shi ya gaito su aka ba kowanne mutum kowanne aka ba shi naira 10,000 sannan baya ga wannan yanzu shirin da ake kananan hukumomi su ma a makarantun allo da ke cin kananan hukumomi wanda ba sa cin gaje gwamnati za su amfana da wannan ko za su ɗebi makarantu adadin misali zai kai wajen kamar guda 25 ana ba su wannan littafai domin a kara fadada abin
malam Abdullahi Sheikh Jafaru na daga cikin malaman da suka amfana da waɗannan littafai
rarraba muku wasu kayayyaki me zaka ce dangane da wannan kaya da aka baku
to alhamdulillahi muna kara godiya kan abin da shi gwamna Ibrahim Shehu ne yake kan kulawa da makarantu
su dai waɗannan littafai da aka baiwa waɗannan makarantun tsangaya su guda 100 waɗanda gwamnatin jihar Katsina ke kula da su Tijjani Balak Alarawi ne ya fasara su daga lugar larabci zuwa ta Hausa Zaruddin Sani Funtuwa sashen Hausa na murya Amurka daga Katsina a Najeriya
Menene ya faru ne musulmi suka kasance koma baya a harkokin yau da kullum a duniya inda galibin al'amura suka dogara kan ilmin zamani al'amari da wasu kungiyoyi da ɗaiɗaikun jama'a suke jan daga a kai Professor Abube na mai wani jami'ar Antidiop dake Dakar Senegal ya ce ai sarsalar duk wani abu da ka gani a kasar Turai yau daga malamai ko addinin Islama ne
akwai lalle tun can baya mutane ba su sani ba ne duk abin da ya zama to yau ilimi ne na zamani ya fito daga cikin addinin musulunci ne kada mutane su manta ko ta sanya adadi ne ko ta waƙe ko ta ilimin kimiyya ko ta mathematics ko kuma ta falsafa ko kuma ta kere-kere duka wannan abin kasashen turai na yau sun gaje shi ne daga addinin musulunci misali tsakanin karni kama tara na tara bayan aiwa annabi isa zauke karni na 17 bayan shi aiwa bashi shi annabi isa duka ilimin duniya da an ka sani ko to na fanni ne yana cikin hannun addinin musulunci ne yana cikin hannun musulmi ne idan aka dauko ta fannin kamar falsafa mun samu mutane masu dogon nazari akwai wani da ake ce ma alkindi wanda ya fara akwai kuma wanda ya bi shi ake kira al-farabi bayan al-farabi an kai ibn sina bayan ibn sina sannan kuma aka yi ibn rushd wanda kamar shi ya zama a can kasa Spain wato shi ainihin shi kan kasa Spain ne a Cordoba ba da haka an ka samu mutane masu dogon nazari kamar shi Kabodin ya hayyasu Harawardi an samu kuma al-Qurazi wanda ya zama to shi ta fannin mathematics har yanzu abinda ake ce ma algorithm wato sunan shi ne an samu al-Jibri wanda har yanzu algebra da kake jin su mutanen Turai suna cewa algebra wato sunan shi ne shi wannan musulmin dogon nazari ta cewa wani lissafi wani sakamako da wani ajema a sa kai ko ana iya zuwa duka wata wanda ya zama to su Amerika da mutanen Rasha suka samu suka yi shi duka wa'annan ababen idan aka je aka tono abinda su suka rubuta suka bar mana gado za a same shi a cikin wannan littafin nasu to kas yau sai ya zama to musulmi wata rana da alƙawa a gani ta cewa da menene addinin musulunci ya kawo cikin duniya irin abinda ya kawo na kamar duniya ta ci gaba dan adam ya ci gaba ba wata addini ko kuma in ce ba ma wata wani bangare na duniyar nan inda dai adda dan adam wanda ya kawo taimako irin haka nan da rayuwar dan adam ta gyaru a bisa bangon duniyar nan ba a da shi to amma rishin tsaya a leka rishin ɗauko tarihi kuma rishin kamar gurin cewa da ni dan adam ne ni musulmi ne ni zan iya kawowa ta cewa da addini na ya ci gaba ba wai ka sanin wani yaƙi-yaƙi wani kashe-kashe ba wannan shi ya kawo ka tangamin kamar cewa ana samun saɓanin ra'ayi tsakanin abin da shi addini ya tsaisuwa da kuma abin da mutane suke yi kada mutane su manta da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta yi duk musulmi inda yake ya je neman ilimi ko da a ƙasar China ne to a ƙasar China in aka ce a je neman ilimi ai can ba addini bane za a je nema a'a ilimin da za a je nema ilimin kimiyya ne ilimi ne wanda kai za ka gyara rayuwarka a nan bisa bangon duniya kakin kuma ta wajen fannin sallah ka fi ka nemi gyaran gobarka
to farfesa akwai waɗanda suke tambaya shin yaya aka yi wancan musuluncin waɗannan mutane da suka yi shimfiɗa na harkar ilimi me ya faru waɗanda suka gaji ilimi daga baya ya zamanto yanzu zaka samu inda ƙasashe musulmi suka fi yawa zaka samu su suke da koma baya ilimin sai dai su tafi wajen waɗanda suka gaji ilimin wajen musulunci waɗanda ba musulmi ba a cewa ba musulmi ba a idanu ko kuma a wani fanni suke cin gajiyar wannan ilimin amma musulmin zaka ga kamar su suna gani kamar wannan abin ba nasu bane me ke faruwa
kuskure ne zuwa ga musulmi kamar cewa su bar zuwa neman ilimi wajen wa'ance na wannan ilimin ba nasu bane kamar da mun ka faɗi tun farko ainihin shi wannan ilimin wanda su tura suke aiki da shi kari ne suka yi wato sun sa ya bunƙasa ne ilimin amma tushen shi daga cikin addinin musulunci ya fita su kuma musulmi suka ƙara nasu wato in aka je aka ɗauka ƙasar Gras ko kuma in ce tun lokacin ƙasar Egypt abin da ake kira Egypt ba Masar ba ta yanzu tun zamanin nan wannan ilimin ya fita ya je ƙasar Gras daga ƙasar Gras kuma hawaye ya dawo cikin ƙasashen musulmi daga ƙasashen musulmi ne ya koma ƙasashen Turai to yau me za ya hana abinda annabi musulmi ya ce shi ba zai je ya ɗauko shi ba in ka je ka ɗauko abinda ka ji kamar yakan saɓa addininka wannan kana ya tabaro shi amma abinda yake sa ka ci gaba wannan kuma sai ka ɗauko abinka naka ne ba ka karɓa mashi da kowa wato ilimi na cikin duniya kowa yana kawo nashi kokari ne cikin wannan karnin ko ko cikin wancan karnin ko yau ko gobe akan samu ka je ka ɗauko na wancan ka zo ka gyara kuma ka ci gaba da shi wato idan musulmi suka tsaya suna cewa wannan ilimin ba nasu bane to wannan babban kuskure ne kuma ya kawo kamar ma jahilci a cikin yanayin ba kuma babban mugu abu kamar jahilci a cikin duniya
Farfesa Bobe na mai tambayar da zama kenan me ta ina jahilci ya shigo wa musulmi suka saki abin da ya zama nasu ku biyo mu bashin amsar wannan tambaya zuwa shirinmu na gaba za mu kammala shirin ne da kiran da shugaban makarantar sakandaren gwamnati da ke Bunza cikin jihar Kebbi ya yi ga gwamnatin jihar ta taimaka wa makarantar da babban ɗakin taro da kuma wuraren kwanan ɗalibai shugaban makarantar Alhaji Shehu ɗakin gari wanda ya bayyana ka hira da yi da wakiliyar sashin Hausa Maryam Atu Muhammad ya yaba wa gwamnatin jihar duk da haka ya ce akwai buƙatar ta ƙara taimaka musu
gaskiya mun da matsalan hol bamu da hol nan na sha rubutawa amma har yanzu bamu samu hol ba inda yake tsohon makaranta ce ya kamata ce tana da hol da dadewa sannan kuma azuzuwan mu muna da waɗansu azuzuwa waɗanda yake ya kamata ce an gyara su an yi tun kamin yanzu shekara uku da suka wuce amma har yanzu akwai waɗanda ba ta ba saboda haka muna buƙatar gwamnati ta ƙara shigo a ciki domin ta ƙara gyara azuzuwan sannan da fannin malamai kuma muna buƙatar malamai su yi fannin kimiyya saboda mi ba mu da standard malamai din dake koyar da waɗannan darussa na kimiyya. Kayan zama gaskiya mun karanta domin yaran muna da population da yawa na yara inda yake waɗansu yaran gaskiya ƙasa suke maimakon a ce yaro biyu ga teburi sai ka ga yara uku waɗansu ma wurare ma ba ma kujere da su ƙasa. Saboda haka muna roƙo ga gwamnati ta shigo ciki domin ta ba mu waɗannan kayayyaki na kujeri da littattafan karatu da kuma a ƙaro mana gadajen kwana da katifu domin yara don waɗansu da tabbatar suke kwana saboda muna da yawa nan sosai sosai.
Akwai kiran da za ka yi ma gwamnatin jihar Kebbi na musamman domin ta jibi al'amuranku?
Kiran da nake wa gwamnati shi ne ta taimaka ta zo ta shigo ta ƙara shigowa ciki domin ta ga fannin ilimi ya bunƙasa. Muna buƙatar shi mai girma gwamna ya ƙara yayi amma ya ƙara domin a ga fannin ilimi ya ƙara bunƙasa.
Dangane da matsalolin ne na sadu da kwamishinan ilimi na jihar Kebbi Alhaji Samaila Abdulmumin Kamba wanda ya yi sokaci game da kokarin da gwamnati yake yi na samar da isassun malamai a dukkan makarantun jihar inda ya soma da cewa
wannan magana gaskiya ce saboda karancin malamai har ba da ma a ce malaman koyar da kimiyya da wasu darussa ba wanda yake ganin wannan ne gwamnatin jihar ta ga ya zama tilas a nemi malamai a dauke su aikin karantarsuwa domin su je su ci gaba da karantarsuwa a wayannan makarantu su cike guragun wayannan malaman da babu. Na tabbatar da ke san irin halin da ake ciki game da wannan saboda an yi nisa kwarai na ganin cewa an dauki wayannan malamai. Yanzu haka jami'ar Aleru ita ke muke jira kuma saura kiri su kare abinda suke yi domin muka cewa an fara ɗaukar waɗannan malamai domin su zo su cika waɗannan gurabu na karancin malamai da ake yi a wannan matakin. Ke ga gwamnati ta yi gani kuma ta san da wannan matsala kuma tana nan tana bin hanyar warware wannan matsala.
To ranka ina ziyarci wasu makarantu na fahimci cewa suna fama da matsalar karancin wuraren kwanan ɗalibai da azuzuwan karatu.
Wannan shi ma gaskiya ne saboda matsalar wurin kwana da kuma ɗakunan karatu na ɗalibai kan zamo matsala koyaushe saboda ƙaruwa da ake samu na ɗalibai. In ke lura ɗalibai sukan ƙaru kowace shekara saboda haka ita ma gwamnati ta sani kuma dole ne ta yi yunƙuri ta ga cewa ta ƙara gina wayannan azuzuwa da kuma ɗakunan kwana. Akwai wayanda yanzu haka ana gina abu ne inda buye ya bai jin mai kila inda ke su da yake leka kila ba nan ne aka soma ba.
Masu roba ki dai kuma abinda ya samu kenan cikin shirin na gari na kowa a makon nan. Sai kuma makon gobe da ikon Allah mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamin na madadin dukkan wakilanmu da aka ji da kuma Kibahi Radio Dodo ne wanda ya daidaita sautin shirin, a nan ni Sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai makon gobe.
Kafin mu kammala ga takaitattun labaran duniya.
Tomarillah, sama da mutane 1,300 ne suka mutu sakamakon girgizar ƙasar da ta faru a Nepal, wanda shine irinsa mafi muni da aka taba samu fiye da shekaru 80 da suka gabata. Haka kuma ana sa ran cewa adadin mutanen da suka mutu ya ƙaru. Yanzu haka dai Amurka da wasu ƙasashe sun aike da wato taimakon gaggawa, agajin gaggawa da za ya taimaka domin shawo kai da kuma rage raɗaɗin wannan masifa. Girgizan ƙasan na jiya Asabar wanda ya kai na ma'aunin 7.8 ya lalata yankin arewa maso gabashin Kalhandu wanda yake babban birni dake da cike da tarihi a gabashin ƙasar kuwa inda tsaunin nan mai girma yake nan ma ya yi mummunan illa domin kuwa ya kashe mutane 10 dake kokarin hawa bisa da tsaunin. Har yanzu tsugunna bata kare ba wato domin ɗaruruwan mutane suna ci gaba da zanga-zanga a yankin Baltimore dake cikin jihar Maryland a nan Amurka.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, sai kuma da la'asar ku sake jinmu da wasu shirye-shiryen. Yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin, ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC, ke muku fatan alheri, a huta lafiya.